الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu irin wannan rana ta Litinin, yau da 11 ga watan 8 hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435, wanda kuma ya dace da 9 ga watan 6 miladiya 2014. Ina zaton wannan shine darasi na 10 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka, Nabiyur Rahma, Siratun wa Durusun wa Ibar. Mun soma wannan wato ainihin babi ko fasali na khalwatuhu bi ghari hira'in wa bad'ul wahyi, bangare da yake mana bayani akan kebantuwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a kogon Hira da kuma soma wahayi. To har mun yi bayani inda malaika Jibril alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam yazo ya soma ainihin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda yazo masa da sura ta Iqra. To mun yi bayani malaika ya kama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya matsa shi har so uku, yana cewa da shi karatu, yana cewa shi bai iya karatu ba. To ƙarshe a karo na uku, fa qala qra bismi rabbika alladhi khalaq, sai ya ce da shi yi karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta. Kun ga anan ya ce da shi iqra, yi karatu, kamar yadda muka faɗa cewa karatu shi ne ƙashin bayan komai a rayuwa. Karatu kala biyu ne, akwai karatu na addini, akwai karatu na sana'a. Kowanne ba ƙashin yarwa ba ne, kowanne akwai ranarsa, kowanne ainihin akwai amfaninsa. Kun sha ji cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya zamo cewa mutane daban-daban, Yahudawa da Nasarawa, yakan bukaci aika masu wasiƙu na kira zuwa ga addini, ko kuma su aiko da wasiƙu. To ba makawa kenan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya samu sakartare wanda zai zama yana iya wa'innan yarurruka. Kun ga anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaidu dan Haritha a afuwan, wato wannan wanda ya jagoranci rubuta Al-Qur'ani, mai sunansa Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala an, aka tura shi ya je ya koyo yaren mutanen Greek kusan a ɗan ƙanƙanin lokaci. Wasu ma suna ƙididdige abin da 'yan satuttuka, wasu kuma suna cewa ainihin 'yan watanni, domin akwai masal ko asar da yake cewa man alima lughata qaumin amina min makrihim, duk mutumin da ya san yaren mutane ya san lugar su, to zai amintu daga makircinsu. Muddin ya zamo zaka zauna a cikin mutanen da baka san yaren su ba, zaka sha wahala kwarai da gaske. To saboda haka wannan yana nuna mana ashe kowanne ilimi akwai amfaninsa, kuma muna da bukata zuwa gare shi. In kai baka amfana da shi ba, wani ka zai iya amfana da shi. To shi yasa sai aka ce iqra, yi karatu, kuma karatun bismi rabbika alladhi khalaq, da sunan ubangijinka wanda yayi halitta. Kenan musta'inan bismi rabbik, kana mai neman taimako da sunan Ubangiji, kamar ana kana mai neman taimakon Allah a shekaratun ba zai iya yiwuwa ba sai Allah ya buɗa mutum sai ya agaza masa sai ya taimaka masa. Kuma wannan cewa bismi rabbikal ladhi khalaq kakka takaita abun a cewa sai karatun addini, duk karatu da ya shafi inda ilimi ne to ka nemi taimakon Allah kuma ka tsarkake niyyarka a wannan bangaren. Yanzu ku dauki wani misali, duk da mu ce garin nan za mu zo mai ta karatun addini shi kadai, mu ce ba wanda zai je ya karanto ilimin likitanci, don Allah idan rashin lafiya ya samu na ido ko na kunne ko na kwakwalwa ya zamu yi? Ba na jin cewa duk karatun malami ko ya haddace mu wutar zai iya dauko sabuwar reza ya farka cikin kai maka tiyata sai ya kashe ka, ma'ana sai mutumin da zai karanto wannan ilimin to ashe kenan akwai wani gurbi ko wani kafa wanda sai gwani a kafar zai iya magance wa musulmi bukatunsa a wannan. Shi ya sanya ake son musulmi kowane bangare ya zama suna da wakili kwararre amintacce sai su zauna a cikin yancinsu. Amma idan ya zama cewa magautan musulunci, magauta addininmu da annabinmu da rayuwarmu, kuma duk in bukata ta taso sai mun gama da su, ma'ana sai mun je zuwa gare su, to wannan yana nuna kaskancinmu, yana nuna har yanzu muna cikin kangin bauta tare da su. To saboda ga karatu ya ga ya zama wajibi muddin da muna so ainihin mu samu yanci. Yace khalaqal insana min alaq, Allah subhanahu wataala shine ya halicci dan adam daga ainihin gudan jini, ma'ana dan adam duk alfaharinsa duk kasaitarsa to ya sani cewa gudan jini, jini wanda in ya taba tufarka sai ka wanke sai ka tsaftace, wato ainihin shine asalin dan adam wanda yake kusan mataki na biyu bayan kasancewar samani. Sai yace iqra wa rabbukal akram, yace yi karatu, Ubangijinka shine mafi karimci, ma'ana kenan Allah da ya samar da ilimi ga dan adam ashe karrama sai karamce masa, in ba dan ilimin baka da bambanci tsakaninka da jaki ko tsakaninka da akuya, ilimin nan shine bambanta dan adam da dukkan sauran dabbobi gaba daya. Kun shafi yadda malamai suke karanta mana kissa ta tsakanin annabi Adam alaihi salam shi da mala'iku da abinda Allah ya fifita shi ainihin akan mala'iku, to kenan ashe ilimi shine yake ba dan adam cikakkiyar daraja musamman ainihin a cikin jinsinsa, kuma ya bambanta shi da waɗanda ba wannan jinsin ba. Yake cewa allazi 'allama bil qalam, Allah shine wanda ya sanar ta hanyar alƙalami, wannan yana nuna mana muhimmancin rubutu, dan an ce ma kutiba qarra wa ma hufiza farra, duk abinda aka ce za a haddace kawai a cikin kwakwalwa to wataran sai an neme shi ainihin an rasa, amma abinda aka rubuta shi za a same shi ainihin daren dagam. Allah sai ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, domin Hausa sun ce gani ya kore ji ko ba komai, duk ilimin nan da muke cin gajiyarsa ba mai shakku a cewa albarkacin alƙalami ne, inda babu alƙalamin da aka rubuta shi ba za mu iya zuwa mu same shi ainihin mu ci moriyarsa ba. Wannan kuma yana nuna cewa wanda zai yi karatu yana rubuta shi yana karantawa yafi haddace shi yafi kiyaye shi yafi fahimtarsa sama da mutumin da zai dauka ya karanta kawai. Duk ilimin da zaka rubuta da hannunka kuma ainihin idan kai kalla bakin kai karanta to wannan ilimin yafi zama sama da ilimin da kawai zaka dauka a littafi kana karantawa, wancan wanda kake karantawa yafi saurin tafiya ka neme shi ka rasa. Amma duk wanda zaka rubuta shi da hannunka idan kai na kallo zuciyarka tana hasashen sa sannan kuma ainihin bakin kai karanta to lalle babu shakka wannan shine ainihin tabbataccen ilimi. Kenan wannan yana nuna mana mu wannan jama'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ta iqra bai kamata a same ka baka iya rubutu ba, ya kamata a same ka ka iya karatu ka iya rubutu. Yake cewa allama al-insana ma lam ya'lam, Allah shine ya sanar da dan adam abinda bai zama ya sani ba. Wannan ayoyi wallahi suna kunshi da abubuwa masu yawa amma ba tafsiri muke ba, karatun sira muke, shi yasa dai kawai zamu dan ma'anonin su gurgurdan iko, amma na tabbatar in tafsirin su zamu yi wallahi awa dai ba za ta iya isan mu ba, muddin dai zamu dauko maganganun malamai da suka yi nufin akan wannan, saboda darajar ilimi da matsayinsa da matsayin shi mai ilimin da kuma ci bayan wanda aka tsere masa nufin da ilimin. Yace faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya koma da ita, wato biha, wannan biha din yana komawa zuwa game, wasu suka ce bil ayat, manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya koma da wayannan ayoyi zuwa gidansa zuwa ga matarsa nana Khadija wasu suka ce biha shine bil qissa ma'ana tun daga abin da ya faru na zuwan mala'ikan har zuwa ayoyin to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ainihin ya juya da su yarjufu fuadu zuciyarsa tana raurawa kaman yanda yazo ainihin a wata riwaya jijiyarsa ta gefen wayarsa tana ta harbawa wanda take ainihin tsakanin kunnensa da kafadarsa fadakhala ala khadija sai ya shiga a wajen nana khadija binti khuwailid yar khuwailid radiyallahu anha Allah ya yarda da ita faqala sai ya ce zammiluni kululubeni fazammaluhu sai suka lullube shi hatta zahaba anhu ar-raw'u har tsoro ya tafi anfin tattare da shi to nan da yace zammiluni bace zammilini ba kaman yayi amfani da suna na jami'i wasu suke cewa saboda girmama ainihin iyalan nasa ne kaman yanda mutum zai ce ai iyalai na sun tafi unguwaki na ita kadai ce iyalai na sun dawo iyalai na sun haihu annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah ce faqala li ahlihim kuthu sai ce ma iyalan sa ainihin ku zauna saboda haka wanda yake ainihin kusan shi kadai ne yazo yace unkuthu ku zauna inni ra'aytu naran la'aliyatikum minha yadunga amfatan su ainifin da matsayi na jami'i almuhim dai anan sai amfani da jami'i ce zammiluni fazammaluhu sai ainifin suka lullube shi hatta zahaba anhu raw hasoro ya tafi ainifin ya bar shi wannan yana nuna cewa idan mutun ya tsorata to idan aka lullube shi wal Allah ya samu dan bacci to wannan tsoron ainifin yana raguwa kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunsa shine likitan duniya kuma likitan lahira zaka ga fadi tashin sa ko yadda rayuwa ne ta duniya da kuma ta addini wannan abun wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yayi tun daga farkon wahayi ko yau ka gwada shi to insha Allah zaka ga yana da amfani ko yaro ne ji tsoro to idan aka lullube shi ya zamo duhu yake gani idan sa baya gani abubuwa to ainihin zaka ga cewa ya samu nutsuwa zaka ga cewa ainihin ya samu kwanciyar hankali musamman yayi dan bacci sai kaga ya tashi ainihin yanayin sa ya riga ya canza shi yasan ya kake ganin wanda suka san yanayin gudanar da yaro wato Allah shine al-hakim zaka ga yaro karami lokacin da yake sabuwar haihuwa malami suka ce yana da kuka kala uku akwai kuka da yake yi idan bashi da lafiya akwai kuka da yake idan ya ji tsoro akwai kuka da yake kuma idan an yi masa laifi to idan wanda suka kware da gudanar da yaro suna gane kukan nasa idan yaro tsoro ya ji to zaka ga cewa ainihin ya bude idansa baya kyaftawa yana ta kuka to kaga yaro yana wannan kakkaraba ɗayan biyu tsoro yaji to amma idan kaga yana ta kuka ya rintse idan sai ya ki budewa to ka tabbatar ba shi da lafiya ko cikin sai yake ciwo ko kansa ko wani abu amma da zarar kaga yaro yana kuka ya kyafta ido ya rufe laifi ya kai masa wani ne masa abin da ba daidai ba wannan alama ce ta cewa lalle an kike ta alfarmarsa to shi ya sanya wanda suka san wannan idan sun ga yaro ya bude ido yana ta kuka to sai a lullube shi idan aka lullube shi shike ne ga dan duhu karshe sai ka ji yayi shiru kuma shike ne sai tsoron ya tafi to dai ainihin akwai wato nau'i na likitanci a cikin ainihin wannan kalmar faqala li khadijata sai ya fada ma sayyidatuna khadija wa akhbaraha al-khabar ya bata labarin abin da ya faru yace laqad khashitu ala nafsi lallai naji wa kaina tsoro al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala da yadda sharhin wannan hadisi ya ambaci maganganu ko ma'anoni sun kai wajen goma me yaji wa kansa tsoro wasu suka ce kaza amma dai sai ya runjayar da cewa ɗayan uku ko dai khashitu ala nafsil mauta wannan tashin hankali da na gani abin tsoro ina ji wa kaina tsoron mutuwa ko kuwa ina ji wa kaina tsoron rashin lafiya ko kuma dawwamar rashin lafiya ainihin take tafiya, ma'ana ina ji wa kaina tsoro kada wani rashin lafiya ya same ni sakamakon ainihin abinda na gani, don manzon Allah bai taba ganin mala'ika ba sai a wannan lokaci. Mala'ika yana da ainihin ban tsoro kwarai kwarai da gaske, in ma ba dan manzon Allah sallam an riga an tsaftace zuciyarsa an tanada ta yadda za ta iya fuskantar abinda za a zo da shi na wahayi ba, inda haka kawai adi gama garin mutane ne ya ga mala'ika ai kaga zance shi zai ai wani ba wannan ba. Don Allah ya ce yauma yarawna mala'ikata la bushra yauma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura, duk wanda ya tozari da mala'ika to ran nan kam sai dai a bada labarin sa, ko dai kaga wanda suke masu bishara Allah ya sa haka ko kuma ainihin akasin haka. Hatta sahabbai da suka ga mala'ika Jibril ya zo kawo wahayi ba su ganshi da siga ta mala'ika ba, sai dai siga ta dan adam kamar yadda kuka shaji ainihin ana karantarwa. To amma sai yazo manzon Allah sallam ya ganshi a sigar sa ta mala'ikantaka, to kaga wannan ba karamin abu bane. Fa qalat Khadija, sai na na Khadija tace kalla ba haka lamari yake ba, wallahi ma yukhzika Allah abadan, tace wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba har abada. Sai ta kawo dalilai da ta dogara gare su, tace innaka latasilur rahim, domin daga cikin kyawawan halayenka kana sada zumunci. Don Allah yanzu bayan Allah mu caji kanmu da kanmu, yanzu wannan sifofin da za a faɗa nawa ne muke jin mun sifantu da su tsakani da Allah, muna sare da zumuncin mu a matsayinka na mai dan abun hannu ko kaka, kana zuwa ka dirci dan uwanka na kauye wanda samun sa bai karasa naka ba kuma ka mutunta shi a matsayin sa dan uwa, ko kuma dole dai sai shine mai bukata zai ni kogari ya zo wajenka, in ma yazo kuma ba zai ga kyakkyawan fuska yadda ya kamata ba. Tace tabbas daga cikin kyawawan halayenka latasilur rahim, kana sadar da zumunci. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa mana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta zumunci a ƙarƙashin al'arshi, sai zumunci yace ya Allah wannan wurin nan ne ya kamata duk abin da za a nema a nema. To sai Allah yake ce ma zumunci, yanzu bai ishe ki ba na sadan ma wanda ya sadan maki ya sadar da ke kuma na yanke ma duk wanda ya yanke maki. Zumunta ta ce kware daga sai Allah na gamsu. To shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake yanke zumuncin sa kuma yaga Allah yana buda masa, to wannan ana masa shigo shigo ba zurfi ne, saboda kun sha jin hadisi cewa man sarrahu an yunsa fi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahima, duk mutumin da yake so Allah ya yalwata masa a cikin arzikin sa kuma ya tsawaita masa rayuwar sa ya cigaba da sadar da zumuncin sa. To saboda haka sai take cewa daga cikin sifofin sa latasilur rahim, kana sadar da zumunci, wanda shi zumuncin nan dan uwa ko ba musulmi bane ba, to lalle ne musulunci ya wajabta maka sadar da wannan zumuncin, ka taimaka masa da abin da yake bukata harkar addini, kai kai kayanka da wanda ya fahimce ka wannan bangaren, shi kuma zai yi shirmen da ya saba. Amma dai wannan yan uwantaka wannan zumuncin yana nan anfi sai ka sadar da shi, kuma abin da muka kasa ganewa wannan gabar wallahi yan uwa babu abin da yake jawo dan adam zuwa ga daidai irin kyautatawa. Kyautatawa ba karamar abu bace ba. Ina jin wanda suke bibiyan labaru a cikin ku sun sani akwai wata ba America wanda ƴan talibin suka taba kamawa, ƴan jarida suka ganta da kamera suka je suka kulle ta, ita da kanta take cewa ba wulakancin da bata yi musu bata tofa musu yawo, tai musu wane ne, suka kulle ta suka ci gaba da ba ta kyakkyawan abinci, kyakkyawan wurin kwana, suka dinka mata hijabi tsawon lokaci, su zo su lallashe ta su faɗa mata magana mai kyau, ƙarshe dai suka sako ta. Ina duk wanda yake bin labaru ya san wannan, da suka sako ta an ɗauka ma cewa sun kashe ta, ƴan uwanta suka yi ta a kanta, so suke su ji irin musgunawar da aka yi mata. Ta ce wallahi ba wanda ya tabbata mata ko so ɗaya. Kun san wani abin sha'awa, yanzu tana nan tana wa'azi ta shiga addinin musulunci sakamakon ta ga ainihin kyautatawa. to shi sanya da yawa zaka ga cewa kira zuwa ga addini wallahi ba na malami bane shi kadai na wane naka ne namu ne ga baki dai wani kawai kyawun mu'amala ka zai gani sai ya ce addinin nan naka ashe na kwarai ne to amma wani zaka ga cewa lokacin da ya fahimci sunnan lokacin da ya zama karfan kafa lokacin zai zama ainihin danta da zaune tsaye lokacin zai zama ainihin takalmin karfe to lalle ya kamata ya zama addini yana ladabtar da mu yana bi da mu tace lalle daga cikin kyawawan halayenka kana sadar da zumunci wa tahmilul kal kuma ainihin kana daukan nauyi wa huwa kallun ala maula wato ya zama nauyi Allah yana bada labarin ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda ba da yadda zai yi ya zama kallun ala maula mai nauyi ainihin akan mai gidansa ko kuma shugabansa to take cewa tahmilul kalla kana daukan nauyi ku duba yadda addinin musulunci ya haram tabbara da roko amma sai aka togace mutum uku aka ce su wannan an ba su dama su je su yi roko ɗaya daga cikin wannan uku aka ce man tahammala hamalatan mutumin da ya dauki wata gabara kila ka zo kaga wani ya ci kwalar wani saboda rashin hakuri yana bin sa bashi an yi wa'adi wa'adin ya cika bashi da abun biya ya rike shi yace ba shan ruwa ba ketar hanya sai ya biya shi ka zo ka tambaya nawa ne aka ce 2,500 ne kai baka da kokobo kaje to shikenan sake shi ni ainihin zan biya ka ka zo gobe ko jibi in baka to addinin musulunci ya halatta ma kai da ka dauki wannan gabaran in kana ganin cewa wa'adin ya kusa zuwa baka da kudin ka je kai roko ka biya ka je ainihin kai maula ka biya saboda wannan ba karamin ainihin abin kirki bane kai to wannan abun gaskiya yayi mana wahala illa man rahim Allah yasi wa tuksibul ma'dum wannan yazo da riwayoyi kamar biyu ko dai wa tuksibul ma'dum shi al ma'dum asalin sa shine abinda babu al mu'dim shine marashi to suka ce al ma'dum anan bi ma'ana al mu'dim ma'ana kana samar da abu ga wanda bashi da shi wanda bashi da lafiya an rubuto masa katin asibiti to kana dauka kudin ajihunka misali in a yanzu ne ka siya masa kaga kenan ka sama masa lafiya kudin haya ya yanke masa za a wulakan tashi ka dauka ainihin ka biya masa an koro dansa daga makaranta kai kana da hali dan uwanka ne ko makocinka ka dauka ainihin ka bashi wata matsala ta taso ta rayuwa wanda yake ta dole dole in ba haka ba zai shiga cikin wata matsala ainihin sai ka sama masa abun kenan ta zamo wa tuksibul ma'dum ko kuma wa taksibul ma'dum kana nemo abubuwan da babu na bukata in dai har ka san mutanenka suna da bukatar wani abu da babu shi to sai ka je ka samu wannan abu domin ka kyautata musu kun ga anan masu sana'o'i masu ikhlasi sun shigo a sai ka zo ka samar da wata sana'a da ka san mutanenka suna da bukata duk da cewa kudi za su baka in na siya ne su siya in na aikin ne kai musu to amma wannan farin cikin da ka saka a cikin zuciyarsu zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala dan yanzu da za a zo a ce duk mu ce din yankin nan bamu da makere to idan muka tashi bukatan wuka ko lauje ko washin wuka ina za mu samu ka karshe sai an je wajen wanda ba musulmi ba an yi ɗan murya duk da cewa da kuɗin ba kyauta za a yi mana ba to sai wani ya ce ni ko zan samar da harkan kira a unguwan nan saboda musulmi in sun tashi bukata su same ni na yi musu wallahi kyakkyawan niyyar ka Allah subhanahu wataala zai baka lada ka ce bari in zama tela kan wani wandansa ya yage ko ainihin rigarsa ta yage ko ya bukaci ɗinkin kaya a ce ba musulmi tela bari in samar da wannan aikin ko abin da ya shafi kanikanci da zan bakanikin babur bakanikin mota bakanikin kaza ma'ana dai sana'a da zaka samar wadda babu shi kansa daga karkashin wannan wa taksibul ma'dum kana samar da abubuwa wanda babu su wanda ake da bukatar su sannan yace wa tuqarri dhayf wa tuqri dhayf kuma kana faranta wa bako kai masa garan baki idan bako ya zo maka kana yi masa garan bako domin daga cikin ladabin da addinin musulunci ya dora musulmi a kai idan bako ya zo to a ciyar da shi tsawon kwana uku wannan haƙi ne in ya wuce kwana uku to shikenan a nuna masa hanyar tasha ko nuna hanyar kasuwa in kuma an ci gaba da yi masa wannan musahabi ne ba wai wajibi ba amma dai wancan nauyin an riga an sauke shi yasa wasu malan fiqhu ma suke cewa idan bako yazo ya sauka aka ki bashi abinci ya zazin yunwa to idan ya ga wata akuya ko yanke ko dan akuya ko zakara ya gashe kayan sa ya ci halal malak ba wanda ya sai karinsa idan ka dake shi ainihin sai ya rama ya halatta ya rama in ma fi karfi ci kwalakka a je gun alkali kuma a zayyana yadda akai ko kaga yaro an aiko shi da abinci sai ka kwace ka zauna ka ci ka koshi saboda ainihin basu baka haƙin da musulunci sai a baka ba akwai irin wannan miyagun mutanen wallahi zaka ga wani abin sha'awa yanzu dai ga karatu ana yi gurgurdan iko amma kuma irin waccan halayyar ita kuma ta yi nisa yadda za ka ba ko da yake mun sani zarfin zaman da zarfin makana abubuwan mun san sun canza to amma kuma gaskiya wato ba mu daga kafa ba kuma sosai an danne abubuwa mun sani rayuwa irin ta da bako ya zo hakan nan ka bashi wurin kwana baka san shi da sauransu ba zai yi wahala a halin yanzu to amma kuma sai muka janye taimakon kuma ta kowane hali sai ka ga da mai ƙarya da mai gaskiya duk gabaki ɗaya ainihin ba a yi kowa to lallai mu sani taimako yana nan kuma ko da za ka yi shi da kyakkyawan niyya a inda bai dace ba Allah zai baka lada kun sha jin ingantaccen hadisi wani ya lalaye kuɗinsa ya nufin zai bada ainihin zakka ya je cikin duhu shikenan sai baiwa ainihin barawo yana gari abin kirki wannan barawo ya zo yana ta abin da kai sai wani gaja ya zo da dare bai san ni ba ne ya bani kaji wannan mutum labari zai kunnan sa yayi na dama ya ji ba dadi shikenan sai ce to yanzu abin da ya kamata bari ma ya zo ya baiwa mace ya je cikin dare ya miƙa mota a shekaruwa ce ita ma ta zo tana ta murna wani ya zo a cikin duhu ainihin ya bata labari ya zo masa ransa ya ɓaci ya zo ya ɗauka ya ba wani ɗaya daga cikin ko ɗan giya ko abin da ya kama da haka mutane uku ne suke ɓatattu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari sai Allah wannan ba lokacin manzo Allah kai kafin zuwan manzo Allah kai wannan to saboda haka sai aka ce masa ga abin da ya faru dama da ya ji labari kwane ba sai ce alhamdulillahi ala kaza ma'ana nagode ma Allah da wane karba duk da ba shine niyya ba sai sake bayarwa Allah ya gode mu wannan aiki nasu cewa abin da ya karbi 100% saboda haka duk da akwai makareta yanzu da wanda zai samu manja ya sawo bandeji ya daura wa kafarsa da wanda zai zo ainihin da katin asibiti na ƙarya da wanda zai zo kaza wannan duk ba hujja bace a ce a daina yin taimakon kai ne bincika gwargwadon iko shikenan ka dogara ga Allah kai in ma an kuskure Allah zai baka cikakken ladarka shi kuma ya je can ya ji da kansa amin yace wato inu ala nawaibil haq kuma kana taimakawa a bisa matsaloli na gaskiya ma'ana in dai matsala ta gaskiya ce to za ka yi uwa ka yi makarbiya sai ka warware ta matsala ta ƙarya wannan ba ruwanka da ita malamai suka ce idan mun dubi wannan maganganu Nana Khadija Allah ya ƙara mata yadda ta dunkule abubuwa domin duk kyautatawa Ibn Hajar ya ce in mun dubi wannan maganganu za mu ga ya dunkule duk ɓangaren taimakawa ko kuma kyautatawa kyautatawa ɗayan biyu ko dai ta zamo a wajen ɗan uwa na jini ko ta zamo a wajen bare kun ga ta ce innaka latasilur rahim kun ga anan menene taimakawa na kusa sannan wata qurdhayf taimakawa na nesa sannan taimakawa wannan za ta iya kasancewa ko dai da ajihu ko da dukiya akwai wanda ba shi da dukiya amma zai iya taimakon da wato ko da karfin jiki ko da dukiya wani Allah bai hore masa dukiya ba amma zai iya taimakawa da karfin jikinsa to saboda haka ashe kowanne dai babu ne na taimako to nan kun ga da take cewa wato inu ala nawaibil haq wannan zai iya zamowa taimako ko da na karfin jiki saboda mun kanta cikin arba'un hadith cewa yana daga cikin sadaka wato inu rajulu ala dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tahmilu alaiha mata daga cikin sadaka da zaka yi ka taimaka wa mutum a cikin sha'anin dabbarsa gabahun sai na so dora akan jakinsa ba zai iya ba kama masa in ma babu dabbobi to mota ma yanzu ainihin da babur dabbobi ne yana so ya tura babur dinsa ba zai iya ba dafa masa a tura motar sa ce ya kama ainihin a tura masa ainihin tura masa karka ce wannan aikin yara ne ko na talakawa kasan yanzu ba haushi wai yana ma da wani karin magana duk abin da zai yi a bashi ko kuma sai ce ai wannan ya tura mota ma'ana aikin banza to wallahi ba aikin banza bane aiki ne na masu mutunci taimako wani bawan Allah yana bani labari shekaru wajen 20 da suka wuce akwai dan kwanciyar hankali motar su ta lalace nan hanyar Katsina cikin dare sai ga wani mutum shi kadai a motar sa yana ganin su suna tsaye da shi sai ya tsaya me ya faru suka ce wallahi motar mu ce ta mutu kaji kaji sai ya bude boot din motar sai ya dauko irin katuwar igiyar nan mai karfi sai ya kulla a jikin motar sa suka ce wallahi sai da ya gurfana ya kulla suna ta cewa da Allah ya ba su so wallahi ce a'a ya kulla a jikin motar sai ya kulla a jikin tasa suka ce wallahi mutumin nan yana fitowa dama kanshin turaren jikin sa ya sa sun sha jinin jikin su wannan ba garin mutum bane ya jawo su har inda suke bukata yazo ya aje su sai ya dauko dan commitment card nasa yace to saboda kila ko haduwa bari in ba ku suka ce wallahi dai ba su wannan katin suka ji kamar su zai kasa saboda matsayin mutumin a Najeriya ba karamin mutum bane amma irin aikin da ya musu suka dinga mamaki to wani lokaci in ka samu wato ainihin kokakken talaka yafi kowa irin wannan girman ka wallahi sai ka wani zaka ga ya taso wallahi malam shi yafi kowa talauci a unguwar amma an zo za a tura mota kai Allah ne yaron sa ne yanzu zan tura masa mota me yasa manzo Allah sallam daga cikin mutane wanda yake cewa Allah zai musu azaba ba zai kalle su a ran tashin kiyama ba sai ce wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai ai ana yin girman kai kila saboda duniya mutun na da mulki mutun yana ganin ainihin karansa ya kai tsaye ko ta fuskar kudi to kai ba wan ba kane me ne girman kai titiritin ka abincin da zaka siyo ma ainihin baka tabbacin sa amma kuma girman kanka yafi na gulando to saboda haka dai za mu gani cewa taimaka wannan ko dai ta zamo da ajihu ko da karfin jiki sannan taimaka wannan ta zamo ko kyautata wannan ga mai shi da mara shi shi kansa mai shi akwai taimakawa da zaka yi masa me yasa addinin musulunci daga cikin mutanen da yake a ba zakka yake cewa wabnis sabil da dan tafarki kila mutun zai iya kasancewa muloniya ne a garin sa amma kuma sai yazo tafiya a samu wata matsala motar sa ta lalace kila yan fashi sun tare shi sun yi masa fashi ko an sace masa kudi shi karshe gidajen sama da mutane suke ciki ba kananan gidaje bane ba mutane nawa yake daukar nauyi amma kuma yanzu gashi shi yazo dole na bukata dauki nauyin sa kun san mu daga cikin jahilci mu a yanzu idan wani yazo ce da Allah ya taimaka masa sai ka sai wannan babbar rigar ta sai yanzu ni riga nawa za ta yi mu har yazo ya ce wani taimaka masa ai baka san halin da yake cikin bawon Allah musulunci ya san cewa mai halin zai iya shiga halin kakanikai to shi sanya in dai dan tafarki ne kar kai la'akari da abun hawansa kar kai la'akari da tufafinsa ko wani yanayi nasa na jin dadi in dai yazo ya nuna yana bukatar yi masa domin yan uwa wato ita taimakawa da kuke gani tana da tasiri a rayuwar dan adam na ta faɗa a wani wata munasaba wani daga cikin manyan malaman sunan garin nan ba sai na ambaci sunan sa ba yake sai wanda ne akwai shekarar da yaje shi umara yaga wani alhaji afwan shi alhajin ne yaje aikin haji shi dama a lokacin yana Madina yana karatu yaga alhajin nan ya kasa zama a cikin masallacin Madina saboda sanyi bai saba ainihin zama cikin AC ba kasan har yanzu akwai masu kudi irin na da yana da kudin amma duk irin harkoki din na mun rayuwa shi bai san su ba ga alama babu AC a gidansa ko mai kudi ne mai katan kanti anan kantin kwari yace mun sai ya ja shi gidansa yanzu yana da water heater ya saka shi ainihin a ban daki ya samu ruwan dumi yayi wanka yasa aka yi masa tuwo mai kuka yace ya koshi yace wallahi tunda ya baro gida bai taba samun kwanciyar hankali irin yau ba ya ci irin abincin da yake so ya samu kuma irin ruwan da yake so ya wanka lokacin da ya masa wannan abin dan Allah ya masa bai tunanin za su hadu a wani wuri yace mun wallahi wata ran ya shigo kantin kwari yana yawo wata bukata ta kai shi har ya wuce kantin mutumin nan sai kira shi yace malam da Allah bismillah yazo ya kalle shi sai ce ba gane ne bai ce wallahi ban gane ka ba yace ba kai bane da naje aikin haji a Madina kai mun kaza shekara kaza yace wallahi gaskiya ne yace mun wallahi leader bag baka ya take ta da kudi sai da ta cika yace ungo yace bazan karba yace wallahi sai ka karba yace ai wannan kudin da yadda kake ganin girman su ba sa kai abinda kai mun ne a wannan lokacin ba kuma ba kai mun dan in biya ka ba ni ma yanzu wannan kyautatawa ce wallahi shi da kansa yake faɗa min wannan baka da baka to ka duba irin wannan al'amari wannan a duniyan can kenan kuma ladan suna nan a wajen Allah saboda bai yi dama dan a saka masa ba wannan wata riba kafa ce to shi ya sanya ake cewa aikata alkhairi a wajen kowa sakayyarka tana wajen Allah amin amin to lokacin da ta zana wannan abubuwa ya zana wannan abubuwa fantalaqat bihi khadijatu nana khadija sai ta tafi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hatta atat bihi waraqat bin nawfal hatta je da shi wajen waraka dan nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija wanda ainihin dan ammin nana khadija ne sai ta tafi da shi wa kana imra'an tanassara fil jahiliya ya kasance shi mutum ne wanda ya shiga addinin kiristanci a lokacin jahiliya ina jin za mu karanta nan gaba ban sani ba ko malam ya kawo shi waraka lokacin da ake ta shirmen bautar gumaka kawai shi sai ya ga cewa bautar gunki ba ta kwanta masa a rai ba suka shawara da wani Zaid ibn Amr ibn Nufayl yace Zaid ni fa ina ganin abin nan da mutanen mu suke na bautar gumaka ni ina ga wannan ba hanya tsira ba sai ce wallahi shi ma bai gamsu ba yace to kawai ya kamata mu tafi neman addini to shine sai suka shirya suka tafi Sham saboda sun ji labarin Sham shine ainihin wurin zaman annabawa to shi waraka sai yayi katare sai ya samu ɗaya daga cikin fada-fada wanda suke kan addinin Annabi Isa alaihi salam wanda ba a canza ba saboda ka sai ya shiga cikin addinin nasaranci kun san da yawa wani za ga Allah ya masa gidan dogo kawai abinda ba daidai ba sai ji bai kwanta masa a rai ba saboda haka sai ya ga sai ya nemo abin da yake daidai sai Allah ya masa gamda katar to shi waraka ibn Nawfal sai ya zama ainihin babban malami a cikin sha'anin addinin kiristanci na wancan lokacin wanda ba a lalata ba wa kana yaktubu alkitaba alibrani ya kasance yana yin rubutu da harshen ibraninci fa yaktubu min alinjili bil ibraniyya riwayat muslim bil arabiyya ya kasance yana wato ainihin rubuta linjila da yaren ibraninci to anan in mun dauki riwayat muslim ita ce ta fito da abubuwan karara domin a ainihin annabawa da Allah ya larabawa guda hudu ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi Salih annabi Hud annabi Shu'aib wannan hudu su ne larabawa duk saura zaka samu ainihin yarurrukan su daban to kaga kenan annabi Musa alaihi salam ba balarabe bane ba kuma abin nan annabi Isa alayhi salam kai linjila ba ladarar shi aka rubuta ta ba to ko dai in mun dauki wannan riwaya fa yaktubu min al-injili bil arabiyya wato ma'ana yana rubuta bil ibraniyya kai wanda yake rubuta gunmu wato yana iya kofe linjila wanda aka rubuta da ibraninci da yaren larabci to amma yanda riwayar muslim take wa yaktubu min al-injil bil arabiyya yana ainihin translation din linjila zuwa larabci ma'ana kwarewar sa a wajen sanin ibraninci ya kai zai iya canza abin da aka rubuta da ibraninci zuwa larabci ko larabci zuwa ibraninci kaga kenan ashe ba karamin malami bane ba wato masha Allah an yaktubu yana rubuta abin da Allah ya so ya rubuta wa kana shaykan kabiran qadami kuma ya kasance dattijo ne mai yawan shekaru wanda har ma ya makance fa qalat lahu khadija sai nana khadija tace ibn am ya kai ainihin dan ammina domin kamar yadda malamai suka ce shi kansa a imma kuma ta mun ce manzon sallam nasabarsa tana haduwa da ta khadija zuwa qusayyu to saboda haka shi ma suna haduwa da manzon Allah zuwa wajen qusayyu to sai take ta ibn am ya kai dan amme kuma su larabawa sukan yi amfani da wannan kalman dan girmamawa ko sai ya am ko ibn am koda ban san ka ba. To amma wannan sai malamai suka ce Allah haqiqatiha, wannan a bisa tabbacin ne, domin idan an bi lissafin salsalar dangi to ainihin ya zama kaman dan ammi gare ta. Tace isma min ibn akhik, saurari dan uwanka. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqa yace da shi, ya ibn akhi madha tara, ya kai dan uwana me kake gani. فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبر ما رأى. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya bashi labarin abin da ya gani. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqa ibn Nawfal yace hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa, yace wannan shine abokin sirrin da Allah ya saukar ga annabi Musa. Kalmata an-namus ana yin amfani da ita a fage biyu, ko dai annamus shine sahibu sir, ko kuma annamus shine al malaika. Ina fata mun gane. Wasu suka ce in aka ce annamus shine sahibu sir fil khair, al jasus sahibu sir fil shar. To amma ƙwararru a harshen Larabci sun ce ana amfani da annamus a wajen dukkan biyu, sahibu sir imma an yakuna khairan aw sharran. Yace to wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar ga annabi Musa. Yace ya laitani fiha jaza, kai tona ina ma a cikin kwanakin da zaka yi na isar da sakon Allah a ce ina maji karfi. Malamai suka ce ashe ya halatta kai burin abinda ba zai yiwu ba, inda a cikin sha'anin alkhairi ne. An taba jin tsoho wanda ya dawo yaro? Ai duk tasuniya ce a ce wai mai da tsohuwa yarinya, ai tsohuwa tsohuwa ce yarinya, kuma yarinya ce ko mai da tsoho yaro? Ba mai iya mai da tsoho yaro, tsoho tsoho ne, yaro kuma yaro ne. Saboda haka tsoho ya tafi, shi yasa wani tsoho yake cewa ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala mashibu, yace kai to ina ma dai wata ran kuruciya ta dawo in ba ta labarin taskun tsufa yadda yake. Kaga anan abu ne wanda ba zai yiwu ba. To amma shi sai yake cewa laitani fiha jaza, ina ma dai a ce lokacin da zaka isar da sakon Allah ina maji karfi. Laitani akunu hayyan, kai tona ina ma dai zan kasance rayayye. Idh yukhrijuka qaumuk, yayin da mutanen ka za su kore ka. Allahu akbar. Faqala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, yaji abin bambara kai, yace awa mukhrijihum, yanzu su mutane na korata za su yi? Din yadda suke min yaban nan suna ce da ni al-amin, kowa ya gamsu ni mutumin kirki ne, ashe yanzu mutane na korata za su yi? Qala na'am, yace haka abin yake. Lam ya'ti rajulun qattu bi mithli ma ji'ta bihi illa udi, yace wallahi babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi ga baki daya, face ainifin lalle ne sai an yi gaba da shi. Duk kirkin ka, duk mutuncin ka, in ka zo ka ce a watsar da abubuwa na rashin daidai, a zo a yi daidai, to ka zama sa'idinawa, ba sunan da ba za a yi maka ba. Ku duba annabi Hudu alaihi salam, qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa taraka ba'd alihatina bi su. Qalu ya Shu'aybu qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an abda ma ya salihu kai? Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha, ya kai Salihu da kai fa mutumin kirki ne a cikin mu kafin ka fara wannan abubuwa. Qad kunta fina marjuwan, wallahi mutumin kirki ne, kowa so yake hali irin naka qabla hadha, kafin ka so mu wannan shigo ba. Atanhana an abuda ma ya abudu aba'una, kenan so kake ka hana mu abinda wato kana mu bauta mu abinda ubannenmu suke bauta mawa yanzu wallahi akwai wanda sun mulka da kowa yadda mutumin kirki ne amma daga zaran ya ce sai an yi sunna sai an bar bid'a sai to shi ma fa yanzu sai dai a ce Allah kiyaye sun hure masa kunne suwa saboda haka wannan shi ne wallahi duk kirkin ka in ka zo ka ce sai an yi daidai to yanzu shi kenan an jama layi kuma wallahi abinda zai baka takeici a rayuwa irin yanzu zaka ga wani yaron dan iska ne dan ganye dan shalisho ya shiga cikin kwari da karnuka ya sha shalisho ya ki sallah ba wanda zai je gun babansa ya je sare shi sai ya yan zamani ne amma da an gan shi ya fara zuwa yana sallah karfe 1 ko ya dage wanda ko ya burge mu a ce to wallahi muna maka nasiha alhaji wannan dan naka idan akai mai saku saku to musa abinda zai yi ba yanzu ai ka duba gemu sai ya fi naka wallahi haka ake irin wannan bai taba zuwa lokacin da dan sa baya sallah ba yace masa ai mu wannan sai ya dinga sallar jami'i bai taba yin wannan ba to haka rayuwa ta riga ta gudana shi ya sanya duk abinda zaka yi don Allah kai dai yi don Allah kuma ka toshe kunnanka sai yace wa in yudrikuni yawmuk yace wallahi idan kwanakinka suka riske ni ma'ana idan a ce raina zai kai lokacin da zaka isar da sakon Allah kuma ai maka abinda ba daidai ba an surka nasran mu'azzaran yace wallahi zan taimake ka taimako mai karfi thumma lam yanshab sai dai waraka bai dade ba shine lam yanshab waraqatu an tuwfi bai dade ba ainifin sayyar su to wannan shine ainifin bayani na abin da ya shafi fara wahayi ga manzon sallallahu yanzu bari mu karanta darussan da ainifin zan fa'idanta a ciki malam yace dalla tasarrufu khadijata radiyallahu anha tasarrufin da nana khadija tayi fadi tashin da tayi yana iza amma waqa'a dangane da abin da ya faru lir rasuli sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah su kar ta bata a garje fil ghari a cikin kogo to wannan fadi tashi da tai yayi nuni ala rajahati aqaliha a bisa rinjayin hankalinta akwai abin da kuka shaje cewa wai lokacin da yazo yace yana ganin wani abu sai ta cire dan kwalinta ta bude kanta ta ce abinda kake gani kana ci gaba da ganin sa sai ce baya ganin sa to sai ta maida dan kwalinta ta ce kana ganin sa sai ce yana ganin sa to gaskiya wannan bai inganta ba ashbaha ma yakunu bil asatir ya fi kusa da ainihin tatsuniyar duk malaman hadisi sun ce wannan kissar bata inganta ba wai anan ita ta hasashi cewa mala'ika ba zai so yaga ainihin al'aura mace ba kanta al'aura ne to saboda haka shi yasa sai ta debe dan kwalinta in yace ya ci gaba da ganin abin to aljani ne ta kadari amma idan yace bai ganshi ba to mala'ika ne ya fice to yanzu da tarbe kanta kuma ainihin yace ya ci gaba da ganin sa to wannan gaskiya bai inganta ba abinda dai ya faru kaman yanda muka karanta anan shine abin da yake ainihin tabbatar to wannan yana nuna ainihin wato rinjayin hankalinta wa husnul tasarrufiha da kuma kyakkyawan tasarrufin ta shine fadi tashinta wa fadliha da kuma ainihin fallarta wa salamati fitratiha da kuma ainihin ingancin fitrarta hadisi ya ce kowane dan adam ana haihuwar sa bisa tsari na addini yanzu da sai yar gargajiya ce dan mai ganye za a kira a ce ainihin azo a yi masa bori a zo a dauko turare na kitsan bakar akuya a zo a yi masa ko na bakar jaba to amma da yake Allah ya sanya tare da kyakkyawan fitra mun fada a baya saboda ainihin saiti da Allah ya mata ana kiranta ainihin at-tahira tun a jahiliya ko at-tayyiba nagartacciya mace ta kwarai to ina ganin ba za mu iya ci gaba ba wannan nabiyin yana da tsawo kuma muna da tambayoyi sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum, ina tambaya akan fassarar at-tanazu da kuma an-niza'at da kuma musharaka. At-tanazu shine ainihin ja'in ja da kuma sabani, an-niza'at kuma jam'i ne da at-tanazu din, ma'ana shi wancan mufradi wannan jami'i, sai kuma musharaka, musharaka shine yayi tarayya a haɗu a cikin wani abu, shine musharaka. Wannan yake cewa tambaya, don Allah malam ina so a wannan gabar a ji hankalin iyaye sosai akan harkar neman ilimin ƴaƴansu, domin 70 a cikin 100 kusan laifinsu ne domin ba sa bibiyar karatu. To ina ga inda ba a san muhimmancin karatu ba, yanzu kowa ya riga san muhimmancin karatu, kuma ko ba komai kamar yadda muka sha faɗa, sama ma ɗanka ƴanci shine ka dora shi hanyar karatu. Idan baka dora shi hanyar karatu ba, to dole zai zamo bawa na mutane, dole zai zamo bawa, ya zamo ainihin yadda ake ta maula'a harba ta can haka za a dinga yi masa. Da duk mutum bai san addini ba, bai san rayuwa ba, to zai zamo gabaki ɗaya hankalinsa na wasu ne, shi bai cin gashin kansa ta fuskar hankalinsa, kawai sai abin da aka yi masa dictation. To amma duk lokacin da ya zamo mutum yana da ilimin addini da na rayuwa, to wallahi zai zauna lafiya gwargwadon iko. Kuma ba ɗan da za a ba ilimi a duniya, wato ainihin ya zama an masa gata kaman wannan. A garin nan akwai ƴaƴa da aka mutu aka bar gadon gidaje, wallahi akwai ɗan da aka ce ya mallaki gida ya fi 30 shi kadai. Amma yanzu maganar da muke duk ƴan maulani duk sun sai da gidajen, saboda ba a yi musu tarbiyya ta karatu ba, kawai tarbiyyar morewa ainihin aka yi musu ƴaƴan masu kuɗi su a yi musu gata, ba a gina su ta fuskar karatun addini ko na rayuwa ba. A lokacin da uba zai mutu bai bar ɗansa ko kwandala ba, amma ya dora shi akan harka ta karatu, domin shi amfanin karatu ko na addini ko na sana'a, idan yaro yana yin sai girma yana, to zai ji ya kama zuciya sai yana sha'awar abun, tun baya sha'awar abun, tun ana tilasta masa, to zai kai matsayin da kuma shi yake nema shi da kansa yayi. To babu gatan da ainihin za a yi mada da ya wuce wannan. Saboda haka kuma amana ce Allah subhanahu wataala ya bamu wanda yake dole ne mu kula da ita. Mai tambaya ta yake cewa, malam yaya matsayin tukin motar mace a musulunci? Tukin motar mace daidai yake da fitar da mace za ta yi da kafa ta zuwa unguwa, illa iyaka idan tukin zai bayu zuwa ga waɗansu abubuwa da ba daidai ba, to wannan abubuwan da ake jin tsoro su ne ainihin za a hana, su ne za su sa ainihin ya zama an hana wannan tuki. Misali, jikunkuna na mata ba irin jikin namiji ba ne, za ka yi mamaki koko za ka yi tausayi, sai ka ga mace ta taho, Allah ya kiyaye ita kadai a mota, sai ta zo ta yi fanco. Wulsufana ɗin ma yadda za ta iya sawa ta kwance, wallahi ba za ta iya ba, kawai ya ga ta tsuguna ta yi tagumi, sai wani ya zo ya ɗan taimaka mata, ko taimako wanda yake na fi sabilillahi ko na kuɗi, in ta yi sa'a ta tsaya gaban ƴan bumburutu, dama shi kenan sun samu kuɗi, dole shi kenan haji ya kawo a abin nan, shi kenan ya yi ciniki a kwance, ba taya kawai, wallahi wata ba za ta iya kwancewa ba. To kaga Allah ya kiyaye, sai ya zama ta yi doguwar tafiya, kila ta je wani wuri mawuyacin abu ko cikin jeji, sai ta tafi ita kadai, taya ta zo ainihin ta bindige, Allah ya kiyaye a ce yammaci ya yi ko abin da ya kama da haka, sai ta shiga wani garuri na rayuwa. To saboda haka shi yasa da dama za ga wasu kasashe kamar irin Saudiya sun hana mace ta tuka mota, ba wai dan ta tuka mota ya haramta a musulunci ba, a rayuwa irin ta da mace za ta haura kuma ta je wani wuri, mace za ta hau jaki za ta yi wane ne, to duk kowane abun hawa daidai yake da mace ta yi tafiya ta, illa iyaka abinda zai iya faruwa yayin lalacewar abun hawan, ko kuma ainihin ita in ba mai addini bace ba, ina za ta iya tafiya da wannan ainihin abun hawan, wurare wanda suke ainihin na ba daidai ba, abubuwa suna faruwa mara saki irin wannan. To dan irin wannan abin da ake jin tsoro, shi yasa za a iya toshe kafar, ba wai dan ta tuka mota a ce bai halatta a musulunci ba. Wannan yake cewa, malam a ina ya kamata a tsaya in za a yi wa gawa sallah, namiji ko mace? Idan namiji ne, tsayawa ake daidai saitin kansa, in mace ce kuma daidai tsakiyarta, anan ake tsayawa. Wannan yana daga cikin za a ga a cikin risala Abu Muhammad da aka samu tuntuban alƙalami, ko in ce akwai hadithin da ya dogara da shi bai inganta ba, cewa shi sai akasa cewa idan mace ce a tsaya saitin kanta namiji a tsaya a nufin tsakiyar sa to shi yasa mai masalikud dilala fi takhrij ahadithir risala da yazo ya tambihi akan nan cewa to abinda malam ya faɗa shine akasin abinda ya inganta a sunna yazo a hadisi Anas ibn Malik an kawo ainihin makara ta namiji sai ya tsade dai saitin kansa da zai mai sallah to kun bayan an dauki aka kawo ta mace sai ya tsade dai tsakiyar ta to bayan an yi an tafi sai wanda cikin tabi'ai yake cewa naga an kawo gawar namiji sai ka tsaya daidai saitin kansa gawar mace kuma sai na ka tsaya daidai tsakiyar ta yace wannan haka nan kaga manzon Allah yace kware shine sunna to kaga Anas ibn Malik sune kat a cikin harkan hadisi dan ka iya ce ma sayyidina Anas kusan shine lamba ta uku ko ta biyu a wajen yawan rawaito hadisi to sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam idan aka yi sujudu shukur bayan an gama bayan an gama adadin da ake yi malam mutum zai iya sa bukatar sa a cikin sujuda to ita sujudu shukur wani adadi ne sujudu shukur sujuda ce ake ainihin guda daya kuma ba laifi bane ba dan mutum yayi addu'a ainihin lokacin da ya sujudu shukur amma ban san cewa wani adadi gare ta da ba kwaya daya ce yace malam yin sallah raka'a biyu bayan kiran sallah shin sunna ne ko mustahabi eh kun sha jin hadisi da yake cewa baina kulli azharin salatin tsakanin kiran sallah biyu ma'ana kiran sallah da ikama ya halatta yi sallar nafila akwai hadisin da bai inganta ba cewa baina kulli azharin salatin illa al-maghrib to wanda ya kara wannan illa din shi wannan bai inganta ba amma duk sauran da suka zo da wannan lafazin da nasu mun fada sun inganta Imam Ahmad da Isa ibn Rahawiya suna cewa yin wannan nafilan mustahabbi ne ma'ana an so kai in baka yi ba to shikenan ka rasa salata amma baka yi laifi ba wannan yake cewa malam me yasa mu ahlus sunna ba ma sallah da takalmi kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma ya fada wallahi malam wasu sunna inkarin haka suke dan Allah malam ayi mana bayani to wato abinda nake so bayan Allah ya fahimta ibada da kuma ta fassara ayoyi a dunga la'akari da zarfu zaman da kuma zarfu makan yanzu daga cikin matsalolin da ake samu a wajen malaman tafsiri ba sa la'akari da ayoyin da suka sauka a wani yanayi na rayuwar irin ta Madina yanzu irin su fa'idan salakhal ashhurul hurum faqatul mushrikeen haythu wajadtumuhum khudhuhum wasruhum sai kazo yanzu kana ta to gashi Allah yana cewa duk inda aka ga mushrike azo a karkashe su duk an bari suna ta yawo kaga wannan mutun ya zamo ainihin dan asaba ya zamo ainihin kwata kwata bai san me malame suke cewa a bisa irin wannan ayoyin ba akwai ayoyin da zaka ga cewa sun sauka da wani irin zafi saboda yanayin da ake ciki saboda irin abin da suke fuskanta idan ba a yi musu wannan saitin ko taujihin ba su za su zama a cikin matsala lokacin da ake zaman lafiya za ga ayoyin da suke sauka sun saba da lokacin da ake tashin hankali to kai sai ka zo ana zaman lafiya sai ka dauko irin wannan ayoyin kuma kana so sai an dabbaka su irin wannan halin kaga ainihin sai ya zama karu sakamakon ka gina to shi yasa hatta irin wannan sallah da takalmi hadisai da dama sun yi magana bal akwai hadisin da yake cewa ku saba ma yahudawa ku yi sallah a cikin takalmi domin ba sa yin sallah a cikin takalmin su to amma abin da ya kamata Allah gafarta malam ka hararo ya yanayin masallatai suke a wancan lokaci masallatai a wancan lokaci ko da ban kasa babu yanzu dauko hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam yana yayi umarni a tsabtace masallatai a gyare su kai kuma sai ka je kata ko kura da kwata sai ka shigo mana da takalmi sai mutai ta ai manzon Allah sai a tsabtace masallatai kai tsabtace masallatai kake ko daudatar da shi a wancan lokaci yawo in yi tuka bakin kawai sai ka dan tona ka zuba ka rufe karkashin kafafuwanka saboda ya shi ne ba wata matsala to kai yanzu zaka samu masallacin wani tayin ne sai dauka ido yake wani alifin kafet ne to sai ka zo alifin kata ko abubuwa sai ka zo ka shigo da su a masallaci kuma sannan sai ka zo gaban wanda sun jahilci addini su ce kaga makiyin Allah yanzu dan Allah mu ko gaban sarkin garin nan ne ko babanka ka tsaya da takalmi ka kai ma Allah rashin kunya domin ka zo gaban Allah da takalmi kaga idan suka mammauje ka jahilan wurin ba su yi laifi ba kai ne kai laifi in ka so dabbakawa ka je a cikin shagon ka in wanda yake shago ne akan kafet ɗinka shike ne sai ke salar takalmin ka ba komai kai ta shafa amma mu yanzu in ka shigo mana wannan masallacin takalmi sai mu ce ai waje da kai domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsabtace masallatai a gyare su kai kuma zaka bata mana masallaci in ka je ka samu irin wannan masallatan ba da dan ƙasa kuma ka samu daliban ilimi ne ba jahilai ba to sai ka shiga da kayan ka wani malamin mai yana fada mun cewa wani dan sa sai ya zo ya ji ina ji ku a bayar ne sai ya ji wasu dalibai suna cikin tattaunawa suna yin turanci a masallaci yake ta baba ka ji suna turanci a cikin masallaci ma'ana wai kamar suna ashar yanzu dan Allah mutanen da rashin wayewa har ya kai ana ganin yin wani yare kamar ba Hausa bai halatta ba to sai ka je musu da takalmi wani abokinmu yanzu haka muna tare da shi a legal muna koyarwa yake faɗa min ƙauyen garin nan wani abokinsa ya je wani masallaci to sai ya samu lada ne baya nan sai ya karbi zakarancin idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamdu bai ce Allahumma ba ashe liman ya zo iya wuya limami fa shine limamin jama'a ba wai mamu ba yace wallahi yana sallamewa daga sallah sai ce kai yaro shakiyancin ku na binni bai kawo nan ba yanzu a ce limami bai san cewa ta zo da sigogi wajen hudu ba rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu bai san wannan ba shi kawai sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu in baka yi wannan ba duk sauran kuskure ne to me kake zato mamunsa zai yi in wannan shine malam to sai ka je gun irin wayannan ka ce za ka yi sallar takalmi wallahi bai hude ne kasurgumi sai wallahi mun ga bakin bai hude duk takalmi yazo yana sallah wannan yare na Allah kaga duk abin da suka yi ma wannan kai kaja to saboda haka ya halatta ai amma muna cewa kar ka shigo irin masallatan da aka gyara irin wannan in ka samu irin wayancan wanda ba ai wannan mutum sai ka je kai da kanka shi ma gaban dalibai amin wannan yake cewa ka taba fadar wasu halaye wanda kace ba su da alaka da ilimi ko jahilci daga cikin su akwai kyauta da ruwa don Allah malam maimaita mana su don murge su to ai wannan suna da yawa kusan duk hali da ya shafi halin zuciya bai da alaka da karatu yanzu jarunta da ragwantaka ba su da alaka da karatu jarumi haka Allah yake sa jarumi ko bai karanta komai ba shi kuma wanda yake rago ko bai karanta sa rago ne kun sha jin Abdullahi bin Zubair ya taho yana dan yaro matashi sai na Umar Allah ya masa kwarjini duk wanda ya hango Umar sai ya kauce masa Abdullahi bin Zubair a cikin yaro tun yana dan matashi kila bai ma rufe shekara 10 ba matasa yan wasu hango Umar duk sun kauce shi kuma sai ya tunkaro Umar gadan-gadan kuma da ya ce Abdullahi ya duk yara yin wanka sun gudu kai kake gudu ya ce to na farko dai hanyar ta ishe mu shi yasa ba sai na ratse ba kuma ni bana da wani laifi da ake tuhuma ta ballanta na in gudu bai cika shekara goma da Allah a lokacin kaga haka Allah ya zuciyarsa da kakkiya to amma kuma ka iya ganin ainihin wani malami ala ramma da an ce kyak shi zai riga kowa shiga gida to saboda haka misali da jaruntaka da tsoro kyauta rowa haƙuri zafin zuciya duk wannan ba su da alaka da karatu haka Allah ke yi wa dan adam suna da yawa duk irin wanda ya zama ɗabi'a irin ta zuciya zaka samu haka Allah ke mutum idan na kirki ne Allah sa ya karatu sai zama nurin ala nur wannan kuma bai nuna cewa ba a koya ba domin ana cewa innamas sabr bitasabbur kana iya koya ma kanka hakuri kana iya koya ma kanka kyauta kai mutum ne marwaci matsolo daure in ka samu naira 1000 ka bada naira 100 ka ji ba daɗi ba daɗi ba daɗi to sai ka daure ka kasa bacci in ka tono naira 100 ka to daure gobe ka sake jibi ma sai ka ji abin yana dan sauka kana dan sabawa ayyima wanda ka kasa daurewa ayyima ka zuciya to in kana dan daddaurewa a hankali sai ka ji ka koya saboda haka ana koyon kyauta ana kuma ilimin koyon hakuri wasu ba su da shi amma suna iya koya amma gaskiya yana da wahala kware kware da gaske mun sha fada yanzu akwai Sulaiman ibn Mihran malamin su maliku ne babban malamin hadisi ne amma saboda zuciyar da Allah ya masa kariya ya kawo gidansa dan ta kore dalibai kasu dame shi kariya kariyar ta mutu yake ta mai al'amr bil ma'ruf ta mutu kariya malamin hadisi ne in ya koya ma matanin hadisi kace to Allah gafarta mana ai kuma sai an bani isradi kun baya gani haka yake dan dare dare sai ya kama kanka ya kuma a jikin mangoci hadha hul isnad kuma talibai su je gobe sun san hadisi zuciya gare shi duk karatun nasa bai sa zambiya kuri ba kuma kuma ya kace maka malamin su maliku ai ka san dole ba karamin malami bane to amma ka Allah ya shi zuciya yadda ka san me to saboda haka da irin wannan haka Allah ya kan yi bayin sa suna da yawa abubuwa bai tambaya ta karshe ce malam shin da akwai hadisin da yace duk wanda baya addu'a shine wanda ya fi kowa hasara to ba zan yi tuna akwai wannan lafazi ba amma ayat qur'ani tana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin rashin roƙon Allah alama ce ta girman kai Allah yake cewa ku roƙe ni na amsa muku wanda duk yace yayi girman kai ba zai roƙe ni ba to zan shigar da shi wutar jahannama yana kaskantacce domin rashin buƙatar wani abu sifa ce ta Allah Allah yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane kaga kowa da kowa Allah bai toge kowa ba antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah subhanahu wataala dun mulkin ka sai ka bukaci tela dun mulkin ka sai ka bukaci wanda zai kwashe maka baya in ta cika ba masarakin da zai zo ainihin ya dauko yankin garwa ya kwashe bayan sa idan ya zubar dole sai ya bukaci ainihin masu amalan ki ko masu hakuri kula dun mulkin sa sai ya bukaci ainihin wanda zai sai masa abinci ana ba mu labarin wani masaraki daga cikin sarakuna irin nada yake bada kudin cefanai sai ya gaje kawo masa abinci ya shiga ya fito ya shiga ya fito sai ce ke jaka da mun ci abinci kuwa sai sai Allah ta bugi sarki ya ci abinci sai ke ji tsoron Allah to kaga ma'ana dole ina bukata abinci saboda ma da mulki wai ba zai bai san bai waita ba ki mun ci abinci kuwa sai Allah ta bugi sarki ai an ci abinci ya ce ki ji tsoron Allah to ma'ana kenan dole ne sai ka bukata ko kai waye sai ka bukaci wanda zai taimaka maka a harkar rayuwa Allah ya samu dace lokaci ya riga ya nisa sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada kuskuren Allah ya fi wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh